To assalamu alaikum ashirmuna matasa da siyasa bakoncin wa muka sake samu a yau. A halin yanzu ana batu na nadan shugabanci a matakin gwamnatin tarayya, shin menene ya matasa suke kallon yadda tafiyar nadan nan take? Shin akwai yuwuwar za a ba su damammaki ko kuwa akasin haka?
Wai da kika sani baraka, shi wannan al'amari wani abu ne da kacukan yanzu al'amarin ta kusan shi ne a gaba, musamman ita gwamnati kallon da ya kamata ta yi. In aka duba ana samun mukami, to kamar wato shiga mota ne, kana shiga mota idan ka kunna mota ka to kawai tuka za ka yi, babu wani maganar alamun ajira ko ai jinkiri akan fitar da waɗanda za su dafa wa ita gwamnati, walau ta tarayya da kuma jahohi, waɗanda za su haɗu su taru su yi aiki domin a ciyar da wato ƙasa gaba da kuma jahohi baki ɗaya. Alhamdulillah muna ganin hasashen cewa gaba ɗaya in kika duba zaben da ya gabata na kurkusan nan ya nuna cewa matasa a shirye suke kwarai domin su kawo yankinsu da ƙasarsu gaba, guri da duba da irin yadda mutane aka fito, matasa suka fito a matakai daban-daban kuma aka zaɓe su wanda yake ƙasa da shekarun da ba a san mata ba. To muna sa rai ita wannan gwamnati da take kai a yanzu da ma sauran jahohi kwarai su fito da tsare-tsare da kuma mukamai da matasa za su shiga ciki su amfana, domin kuma su amfana da ƴan uwansu matasa.
Me ne kuma tsammanin matasa?
Ito kamar yadda kika sani ne, da al'umma duk ta sani, ita rayuwa ta siyasa ko ta gwamnati har yanzu kusan mu a wannan nahiya tamu ta Afirka kusan koya muke, ba Najeriya kaɗai ba. To amma ana cikin waɗannan tafiya za ki ga cewa matasa idan Allah ya taimaka suka shiga cikin wannan tsari kuma aka yi abubuwa na gaskiya wanda yake na daidai, za ki ga cewa insha Allahu kukan da matasa za su yi ba zai zama mai yawa ba, kuma za a dama da mu matasa da kuma al'umma baki ɗaya, musamman shi matashi. Duk abin da kika sani, ko da a doren kowane abu ne, to yana yin nasara ne da irin gudunmuwar da matasa ke bayarwa. To a wannan gabar kin ga jan hankali ne ga su jagorori da shugabanni, musamman ga waɗansu jagororin yanzu a yanzu suna ta fujiro da abubuwa, walau da gwamnati a hannunsu ko ba gwamnati a hannunsu, ba kama suna. Amma ga waɗansu nan, kamar in na ɗauki da jiha ta jihar Kano, akwai wanda za ki ga gaba ɗaya sun sadaukar da rayuwarsu a kan rayuwar matasa, kuma ba masu da gwamnati a hannu. Abin sha'awa, sun yadda suna kuma gayyatar al'umma cewa su shigo su taimaka wa matasa, domin shi ne ƙashin doron zaman lafiya. Ko da abubuwan nan da kike gani ana ta yi na wato ainihin rashin zaman lafiya da kuma faɗace-faɗace da tashin hankali a waɗansu gurare da yankin ƙasar nan, ai kacokan idan ka taimaki matashi ka bashi wani abu da zai iya yi guda ɗaya domin ya jawo ƴan uwansa matasa su goma, za ki ga abubuwan sun canja daga yadda suke, domin mutum yana da wani abin da zai yi ko ya samu wani jigo musamman ginshiki na rayuwarsa wanda yake ilimi, wanda idan Allah ya sa ya matasa suka yi ilimi a ƙasashen da ake za a iya damawa da matashi a kowane fanni na ilimi, za ki ga cewa abubuwan nan har ta dana da ita harkar jagoranci ko shugabanci, in matasa suka shigo cikinta za ki ga sun wato ainihin haifar da al'amari wanda yake abin ban sha'awa, wanda yake a nan nake kiran sauran matasanmu gaba ɗaya na jiha da kuma na ƙasa baki ɗaya na jihohi, lalle-lalle mu koma mu tabbatar da jagororin da suke ingiza mu fagen ilimi su za mu dafawa a kowane lokaci, musamman wani abin sha'awa kin ga a kwanan nan a jiya-jiya sanata wanda ya gama Dr. Rabiu Musa Kwankwasa, na ji a hirarsa ina bayanin cewa matasa ma zai taimaka a kan cewa da aljihunsa zai ɗauki mutum 370,000 ya tura su ƙasashen waje domin a samu wa da al'umma wato ainihin mataki mai haifar mai wanzar da zaman lafiya. To wannan ai ba ƙaramin abu ne wanda za a kalla ba, kuma ba ƙaramin abu ne wanda za a jinjina masa ba. Siyasa ita ce ka kawo wa yankin ka ci gaba.
A wancan mulki da dama matasa sun koka cewa ba a tafi da su yadda ya kamata ba, ya suke ganin wannan tafiya wannan lokaci?